بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقرأ هذا مو أديني وذرانا تا الحميس شاوكو قوتن بالقعدة شكرا تا دو ديا دلهم لرب عند بقوي وعند يديري لثلاثين قوتن أفريل ودو بدا شد شد ميلادية أنا مدلسي نامو دمك سابا ماكو ماكو منا كراتو تهيلة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب منا بابي دمالي قلنا منا قمي دا واندا سيكي ين إزغلانتي كوكما سيكي ين واسادا وانا أبو واندا أتكينسا أكوي أمبتا الله كو قرآني كو مذنب الله صلى الله عليه وسلم za mu kara karanta wannan sannan mu ci gaba da yi wa wannan sharhi wannan babu sharhi malai ce babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah ta'ala aw alquran aw ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa qawlillah ta'ala wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhubu wa nal'ab wa ali ibn umara wa muhammad ibn ka'ab wa zaid ibn aslam wa qatada daqala hadithu ba'dihim fi ba'd أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنقب رجليه فهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما يلتفت إليه وما يزيد عليه فيه مسائل ونبابي kamar da kuma gaji na karanta shi a ture yake kusan ba haɗe yake da juna ba da ya ce babi zai magana a kan wanda ya yi wargi ko ya yi wasa ko ya yi izgilanci da wani abu wanda a cikinsa akwai ambaton ubangiji ko ƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadan Allah ta'ala idan ka tambaye su za su ce ai kawai muna kukkutsawa ne cikin hira muna yin wasa ne wasa suke yi amma kuma an kalla aka ce mutuncin manzon Allah hadisi yace hadisi ya zo daga Abdullahi da Umar da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi da kuma Zaid ibn Aslam maula Abdullahi ibn Marra Umar da Khattab da kuma Qatada duka su ruwaito hadisin sashi ya shiga cikin hadisin sashi cewa wani mutumi a yakin Tabuka ya ce gami da manzon Allah cewa ni ban taɓa ganin mutane kwatankwacin waɗannan makarantar namu ba masu kwaɗayin su cika cikinsu masu ƙarya a harshensu masu ragwantaka lokacin da aka halda abokan gaba wai yana nufin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa makaranta malaman sahabban ba sai Auf ibn Malik ya ce masa ƙarya kake yi kai dai ko munafiki ne sai kuma na je wallahi na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda na samu kana faɗa sai Auf ya tafi ya ruga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya labarta mishi nan da nan sai ya samu Qur'ani ma ya riga yi shi Allah ta'ala ai ya labarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labarin sai mutumin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya riga ya karatu ya tashi zai ci gaba da tafiya ya hawa abin hawan sama, sai ya ce ya manzo Allah hira kawai muke yi, muna tattaunawa, muna shiga cikin wato kukutsawa cikin maganganu da akan yi saboda mu yanke makanmu tsawon tafiya. Abdullahi dan Umar ya ci gaba da cewa kamar ina kallansa yana rike da wato igiyan siddi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana yi wa manzon Allah mitan a yafi mishi, yana wa innal hijara tankubu rijlaihi, duwar watsu suna taban kafansa, wato ya riga ya makalkale da abin hawan manzon Allah, shi dai sai an yafi masa nan zai saki wannan abin hawan. Yana cewa manzon Allah kutsawa manzon Allah fa muke yi, muna hira muna wasa, wasa muke yi. Manzon Allah shi kuma ce masa yake yi da Allah ne da ayoyinsa da kuma manzansa kuke yi wa izgidi. Manzo Allah ya ki juyawa ya kalle shi ma balle ya kara masa, ya kara wani karin bayani akai, bai ce masa komai ba, har kawai cigaba da tafiya abinsa. Sakon da Ubangiji ya ce ya gaya mashi, kawai shi ya gaya mashi. Mun fara wannan wato tattaunawa akan wannan bari, sai muka zo muna yin magana, muka kawo magana su Ibn Taymiyyah, su Az-Zarkashi, su An-Nawawi da sauran malamai da suke cewa wannan manzo Allah kaga bai yi mashi uzuri, ya sani ko bai sani ba, ai kaga da yazo nan ya rike yake cewa shi fa bai san cewa wannan maganan ga hukuncinta ba, shi fa kaza shi kaza. Manzo Allah bai yi juya ya kalle shi saboda izgilancin da ya yi wannan, wato ba zai zama yana da hujja da zai sa a karbi uzurinsa ba. Ibn Taymiyyah cikin littafinsa na Majmu'ul Fatawa yace al-istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi kufr, in izgilanci da Allah da ayoyinsa da manzansa wannan kafirci ne. Yakfur bihi sahibuhu, duk wanda aka same shi yana yin izgilanci da Allah da ayoyinsa da manzan Allah, to wannan ya fi musulunci. Ya kara fada a cikin as-salim al-maslul ala shatim ar-rasul, yace in sabba Allah, in an samu ya zagi Allah, aw sabba rasulahu, ko ya zagi manzan Allah, kafara zahiran wa batinan, to wannan ciki da bai ya fi musulunci. سواء كان الصاب يعتقد ان ذلك محرم ديدي ني شي wannan mai zagin yana tsammanin cewa ya san cewa wannan abin da yayi haramun yayi, au kana mustahilan lahu, ko a ya san haramun ne amma ce shi yanzu ai zagin ba lifi bane a wajen shi, shi ne ci gaba da zagi, au kana lahu zahilan an i'tiqadihi, ko kuma a wato sanin hukuncin zagin ya raba ya man ya fada ya wato rakkada bai sani ba, ko ya manta daga cikin kudurinsa, kawai sai abin ya hau kan bakinsa ya fada, to ko wannan Ibn Taymiyyah yake cewa babu uzuri da suke ya fada ba Ubangiji wannan magana, to lalle yake ya fada musulunci. Shi ma kaga mawallafin anan Muhammad dan Abdul Wahhab da yazo farko abin da fara kawo ce fihi masa, yace wa hiya al-azima, ita ce ma babban wata al-masatul azima, yace anna man hazala bi hadha fa huwa kafir, duk wanda yaje wasa da Ubangiji ya izgilanci da Ubangiji, ya izgilanci da ayoyin Allah, ko izgilanci da manzon Allah, kai ne ya fita musulunci. To abinda muke tattaunawa akai shine, to wannan wani irin kin ba da uzuri ne ake magana da jahilci? Saboda jahilci iri biyu ne, akwai al-jahlu bi aini shay, akwai kuma al-jahlu bi hukmi shay. Akwai mutum yace ya jahilci hakikanin abun ba, wato ya jahilci misali yace bi shi san manzon Allah ba, misali da yazo kawai sai ya game da shi, kawai sai ya tsammanin wani mutumi ne, kawai sai ya ga mishi su magana bar daɗi, wala al-jahlu bi aini ar-rasul kina, ko kuma al-jahlu bi hukmi shay, ni ban san cewa da na faɗa wannan maganar tana fara mutum daga musulunci ba. Kawai mutum wanda ya waka ce shi a sharuwa ba lahi ba ne, sai aka ce mishi kai ka san wannan fafta ne daga musulunci, sai ce ya shi bai sani cewa wannan abu fafta ne daga musulunci ba, shi ba malami ba ne, to wannan da ba an fahimci bambancin guda biyu. Wato bambancin farko shine na zo na gaba da manzo Allah sai ban gane shi bane, sai muka dinga magana da shi kwatankwacin yadda zai magana da sa'ana, bana ba da bambanci da kawai ka zo a cikin duhu ka sha ƙarinka ne kake kawai samu shi magana, sai ka koma ka kashi mahaifinka ne, kaga wannan ai baka san shakhsiyarsa bane. Akwai kuma al-jahlu bi hukmi shay, shine wato aini ban san cewa hukuncin abin fa ya kai haka ba, na san dai wataƙila zunubi ne, wataƙila dai ɗan zunubi na aikata, amma ban san abin ya kai wannan matsayin ba. to wannan wani irin jahil wani irin uzuri ne malamai ke cewa ba a bayar da shi ko da jahilci idan mutum ya zama yayi ma Allah ta'ala izgilanci ko yace dan kaga ba zai yi ka ce kai ma Allah ta'ala izgilanci baka san wai Allah kama ba wannan ba zai yi ba saboda ilimin sanin ubangiji ilimin samuwar ubangiji wannan ana kira shi ilmu ne daruri wato self evident truth ne baka bukatan wani abin da sai ka je ka shawuya zaka bi cewa akwai wanda ya halice ka to zaka wanda yazo ya dinka kankara ma Allah zagi haka kawai to zo wannan ba wani abu da zai zama wato ya zama wato hujja a wajen sa saboda din yace ba bai san ubangiji ba shi ma san wannan ƙarya yake saboda ilimin samuwar ubangiji cewa wannan duniya da shi kansa da kuma duniyar baki daya akwai wani wato mai halitta mai iko cikakke wanda ya halice mu wannan wani abu ne da mai hankali ne kamata ma wato inda akai ba in kuma ce ya inda to sai dai in zai inda ne da takabburanci da girman kai amma yanzu za mu magana akan waɗannan abubuwan guda biyu ayin Allah da mushi manzon Allah to ana iya samun jimala mai cewa mutum ya zo yayi magana kan ayan Allah bai san cewa ayan Qur'ani ba ce kawai aka yi magana kan wani hukunci kawai sai ya ce kai shi ko kaza ne ma sai ya faɗa shi kai ayan Qur'ani ne ce ba Allah dawo inji ya dawo ta kaga bai sani ba yanzu kaga bai sani kada jahila bi ainil aya ainil hukum ne shine bai ma sani ba baki da haka zalika misali yazo mukaddara misali ya raye sai yazo ya gaba da shi a wani waje wanda a duk wasu alamomi da zasu nace mishi cewa ba zan Allah ne wannan bai gane ba sai ya zama ya gaya mishi wasu munanan maganganu to wannan yana da uzuri saboda ai shi bai san cewa ba zan Allah ne a wurin ba hujja kan wannan shine hadisi da yazo a cikin as-sahih lokacin da manzo Allah ya zo wucewa sai ya gamu da wata mata tana yin ma danta kuka da ya rasu ne kabarin sa a lokacin manzo Allah kaga ai hakuri ya bata ai ta san cewa dai manzo Allah da inda ya bata hakuri ya mata wasiya irin ta musulmi ya ta san cewa musulmi ne shi amma sai take ce masa ilaika anni fa innaka khinbun min musibati ce ka tabbata iyali ne kai ba kai Allah bai tafi ka da masifa ta ba ka zo kana ta namuna kaga wannan maganar da ya taga masa ai mummuna ce a jada mun ma'aiki amma kaga manzo Allah sai ya mata muhakama da wannan ba sai bayan manzo Allah ya tafi sai aka ji aka gaba cewa kin san wane ne ku aka ce manzo Allah ne sai ta tashi manzo Allah har ya riga ya bar wurin ya dawo abin sa ta zo bata ba sa ne wani mai tsaron kofa ba ta shiga sai take cewa ya rasulullah lam a'rifka yace ai ban gane ka ba sai ce to ai hakuri shi lokacin da Allah ya jarabce ki lokacin ake bukatar ki hakuri kaga bai zargi ta ba wannan kaga aljahlu bi shakhsin nabiyyi din bata san cewa manzo Allah bane sai aka kai ma baka san a zo ana wata magana da izgilanci baka san cewa da manzo Allah ake ba kamar yadda a middle ages medieval period akwai sunaye da aka rika sawa manzo Allah to wannan ya tashi a irin wannan shi bai san da manzo Allah ake ba wani muhammad sai mahawun ko wani abu irin wannan so sai ka ji kawai ana wasu maganganu kai ba ka tsammana manzo Allah bane to tunda abin dariya ne ko wani abu ne da ya zama gaba gari ne a tsi daga gidan kowa in ka dauka wannan kana maimaitawa to sai dai a maka bayani wannan baya cikin abin da yake su sai ibnu taymiya anan suke magana cewa ba a yin uzuri da jahilci haka zalika wato ayoyin Allah ta'ala kawai mutum bai san cewa aya ce ta Qur'ani ba sai kawai ya kama fara izgilanci kawai da wannan doka din sai a ga mu cewa kai ayan Qur'ani ce maga shi an ce kaza 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 au aya ce sai ta astaghfirullah shikenan to wannan yana nan da imanin sa wannan ba shine malamai ke cewa ba shi da uzuri da jahilci ba abinda wanda malamai ke cewa mutum ba shi da uzuri da jahilci shine aljahlu bi hukmi shay ya san cewa wani manzon Allah ne ya san cewa ayan Qur'ani ce ya san cewa wannan hadisin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bai san cewa yanzu abin ya kai haka in yi izgilanci da shi zai kai shi kafirci ba yanzu kaga ya san zulubi ne yanzu ba ka san dai zulubin bane wato da kai dai ai ka san laifin kai to cewa na san girman laifin ko gudatar laifin na ba hujja wannan shine abin da su Ibn Taymiyya su Az-Zarkashi su An-Nawawi su Ibn Arabi da bitin malaman malikiya suke maganar cewa duk wanda ya izgilanci da ayoyin Allah ta'ala ko manzon Allah to zai zama kafiri sabawin yayi ne yana sanar da hukuncin wannan maganar tasa hukuncin da wannan maganar tasa take hukuntarwa ko bai sani ba yayi ne da wasa ko ba da wasa ba yayi ne da wargi ko ba da wargi ba to wannan ya fi musulunci saboda me za su ke faɗan haka saboda a lokacin da mutum ya ce la ilaha illallah
abinda ya kudurce daga cikin abinda sharadin abinda wannan kalmar take hukuntarwa shine akan girmama Ubangiji da kuma girmama duk wani abin da ke da alaka da Ubangiji da kuma kai abinka na bawa kuma kai hudu'i ka kaskantar da kai ga Ubangijin shi kansa dama hakikanin bauta abubuwa ne guda uku ai bauta inda mu a wajen wanda suke suka fahimci inda sunna ta dosa ne zaka ga bauta zaka bauta ma Allah ne kana mai kololuwan soyayya gare shi kana mai kololuwan zubewa ƙasa gare shi kana mai kololuwan miƙa wuya ga al'amarinsa umarninsa baki daya wannan abubuwan guda uku sune hakikanin bauta duk wanda yake bautan Allah in bai halarta wannan abubuwan guda uku ba to zai ji jin daɗin bauta dama duk wanda daɗin bauta kana ji ne in ka cewa ayyuka kana bautan wanda kake so ne kana bautan wanda kai din ƙasa kake da shi kana bautan kuma wanda kai dan gani kashe ninsa ne sai abinda aka ce yace kai kawai zaka yi to wannan shine kai shi mahabbatan wa khudu'an wa qiyadan li amrihi subhanahu wa ta'ala to kaga waɗannan abubuwan da ka faɗa ai kaga yana lazumta dole a sami girmamawa dole a sami girmamawa in ka ce la ilaha illallah to in aka samu kuma kawai ka san wannan ayan ayan kaza ce ta manzo ta Allah ce ko ku ka san cewa manzo Allah wannan shine ya faɗa wannan magana sai ka zo kace kai babu ruwanka kawai kai dinga yin wasu maganganu to wannan ba zai fushe ka ba in koda ka zo ka ce kai ai baka san cewa wannan hukuncin da kai mutum zuwa kafirci ba eh to ai wulakancin shine ya zo biyo baya shi kuma girmamawa da wulakanci ba su haduwa ko dai lama a samu at-ta'zim la yajtami'u ta'zimu ma'a al-istighfar ba a samun ga wulakanci da sakai nan kashi da kuma girmamawa ko dai a samu girmamawa to babu sakai nan kashi da wulakanci ko a samu wulakanci to kuma wannan shi ba zai tafi amma ba za su haɗu a zuciya ɗaya ba shi yasa malamin ke cewa to wannan yayi ne ya sani ko bai sani ba to wannan ya fita musulunci shine har suke cewa to ai kaga ko ayan Allah ta'ala shi ma cewa inna fa ta'ifatin minkum mu'adhdhibu ta'ifa bi annahum kanu mujrimin yace in muka yafe ma wasu daga ci saboda wataƙila tana da wasu uzurka ko wataƙila sun nemi tuba Ubangiji zai yafe musu to amma dai zai ma wasu azaba saboda su mujrimai ne wato mujrimai sun tana da jarima a zuciyarsu sun san wannan abin yayi zurfi ko bai zurfi wannan ba shine ba ai lokacin da ka je kai akwai laifin cewa ka san zaka bakanta ma Allah rai ne ko zaka san zaka bakanta ma Allah ne yana ka faɗa wannan magana ko da ka san cewa wannan ga dalilin ta ga wato sakamakon da ko baka san sakamakon ba to wannan ba zai zama hujja wajen Allah ta'ala ba wanda yayi irin wannan ta yafa musulunci mun faɗi cewa akwai daga cikin sahabbai wanda a farkon al'amarin suka tsinci kansu a hali na wani nau'i na munafuncin su ba amma dai sun nemi tuba kuma Ubangiji ya yafe musu to suna ba cikin waɗanda ba wato su ma suka dan tufa albarkacin bakin su ba zance albarkacin bakin su ba tsiyan bakin su na lokacin ba akan wannan magana da aka yi akwai Makhshiyu ibn Umayr wanda daga baya ya canza sunan zuwa ga Abdulrahman a lokacin shi ma ya bi wato ya bi ra'ayin masu faɗan waɗannan miyagun maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi ma ya bi sahu to wataƙila ko dai ya zama shi lokacin da ya bi sahu irin bi ta zaizai in nan ya yi amma manzon Allah bai yi ba shi uzuri duk da haka ko kuma ma wato ya faɗa ne shi ma da irin tasa laifin da akwai munafunci amma Ubangiji daga baya ya yi mishi ko ta ina ne kaga manzon Allah bai ba shi uzuri ba wai bai bashi uzuri ba shi ma wannan din shi ma dole sai da yazo ya nemi tuba Allah ta'ala sannan ya karbi tubansa sannan kuma har ma ya nemi wato canza suna manzo Allah sai ya canza mishi suna akwai misalai da malamai ke kawowa akan da ya kamata mu lura da su misalai da ya kamata mu lura da su gami da yin izgilanci da Allah da yin izgilanci da ayoyin Allah da yin izgilanci da kuma manzon Allah waɗannan abubuwan guda uku da aka faɗa Allah ta'ala da kuma ayoyin Allah da kuma manzon Allah waɗannan su ne usul ɗin su ne shikashikai duk wani abin da ke fitar da mutum daga musulunci saboda in ya furta in dai dan ɓangaren izgilanci ne to sai dai dole yana da alaƙa ɗaya da mutum abubuwan guda uku yana da alaƙa da Ubangijinsa ko yana da alaƙa da manzon Allah ko yana da alaƙa da shi ayoyin Qur'ani ko shari'an Allah ta'ala ɗin kai tsaye saboda haka duk yayin da namu ji wani ya yi magana ta izgilanci to yayin da za mu ce ina da musulunci ko baya musulunci za mu kalli abubuwan ne guda uku wanne ne taɓa a ciki Allah ya taɓa manzon Allah ya taɓa ko shari'an Allah ta'ala ne taɓa in kai tsaye ne to wannan fita ne daga musulunci in ko ba kai tsaye ba ne to sai ai tafsiri kuma dan akwai abin da zaka ga ai ba kai da ya aka taba ka ba dan misali a wanda zai duba misali kaga yana zagin sahabbai kaga ya tsinda manzo Allah ko amma kaga wannan ba kai da ya bane to kai dai ya taba ya samu wani sahabi ya zazzaga a in dai ba shedan Qur'ani ne ya wato tun tsirar ba yace shi misali yanzu bai da cewa Aisha ba Bahara ce Siddiqa ba kaga wani ayat Qur'ani ne tun tsirar amma kawai dan kawai yaji an ce taji maki ta zama da Ali ibn Abi Talib sai ce da ta zama a gidanta ya ga wata sunan ganu bara dadi ai kaga wani cutar manzo Allah ne amma wannan ba zai fitar da mutum daga musulunci ba to shi ta nace cutarwa na kai tsaye cutarwa ta kai tsaye wannan shine malamai ke magana daga cikin misali zamu fara daukar shi izgilanci da yin wargi ma Allah ta'ala din shi kansa daga cikin malamai suka ce kamar mutum yayi wato yayi wulakanci da janabar rububiyyar ubangiji kasancewa ubangiji shine ya halitta shi ke abin da ya ga dama a aikin sa kun san tauhidin na rububiyya shine wato ka dauka kadaita ubangiji a aikin sa saukar da ruwan sama babu ibada iska da kaza da kaza kuma duk abin da ubangiji yayi to ka san akwai hikima yanzu yanda ake zafin nan ai kaga muna in ji a jikinmu muna da cutuwa saboda zafi amma ba za mu cewa ubangiji dan bai kawo zafi ba amma kaga ba dole bane mu ce wai jiki muna son zafi bal ma shi yasa ba muke kawo banka saboda mu rage zafin amma mu koma muna zargin aikin ubangiji wannan shine haramu kuma shine mutum zai iya fara ga musulunci to mutum da zai ce yanzu Allah ta'ala ya rasa mahaluki da zai halitta sai mahaluki kaza yayi haka su ko dan izgilanci ko kuma yayi haka saboda jefa zargi ma ubangiji ko yayi haka saboda nuna rakinsa shi abin ya ishe shi wani irin abu ne wannan an dame shi ya za a ce shi a kaddara masa kaza misali kaddaran ubangiji a ce ubangiji ya rasa wanda zai jarabce shi da rasa dukiyarsa sai ni saboda Allah yana faɗa saboda ko dai yayi aidariya ko saboda ya nuna wa ubangiji shi fa an dame shi to wanda ya faɗa wannan kaga ba ai ba daidai yake da wanda misali ya ga wani abu ya ce oh ko menene kiman da yasa ubangiji yayi kaza kaga akwai bambanci daga kaga kusan abu da ɗaya suka yi amma fa akwai bambanci shi wancan yayi ne saboda ya wulakanta ubangiji din shi kansa kuma yayi ne saboda wato ya nuna cewa shi kawai wato ba wani gimba tsakanin shi da ubangiji shi kuma wannan na biyu shi yayi ne yana neman sanin hikima ana a tashi wato gajeren fahimtar to kaga yanzu shi wannan yasa da bambanci shi wannan na biyu wannan ana kiran shi wannan su'alu ta'ajjubin wa hikmatin wa istibsarin da sauransu da sauran malamai ke faɗa kawai yana son ya san meye hikimar ne أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها سو كذا شما دي يزو يتي ويسامي وتو ودي أنا مفايا سيش أو قلت يا أبنج دي تهدى وأن نموت عليه دوا سيو أبنج دي يكشي شي دي يكشي شي كوسي داور شي يزو كاغا يند أكي يند زي كاغا شي يزو ميلا دي شي كاغا شي وانا دي يبا با يفر أني سبو دي ينا يمنا أبنج دي جديا وانسابا yayi da idan yana ganin oh yanzu su hawa waɗannan duk ubangiji ta da su sai ƙara mamaki ya da kai ce ya ubangiji kenan kaga wannan shi yana sanya san hikimar ne shi ya san hikima da ma wanda zai ce a shi a ibn ibn yana a cikin tafin sa alqawlu fit yace yake cewa kamar mutum ya zo ya ce saboda Allah ne ya amfanin wato samun zafi ne ya amfanin sa in ba wato wauta ba haka ibn idmin ya faɗa yanzu kaga yanzu kaga ka ce wai bai amfani zafi kaga yanzu ai ubangiji aikin sa ne kake tuhumar sa tunda dai shi zafi ba shi ke kawo kansa ba Allah ne shi ke kawo shi ko kuma ana cikin wato a cikin lokacin zafin sai aka samu sanyi irin kwanaki da muka dani kaga ana cikin zafi kawai sai aka samu wani dan kwana ɗaya biyu haka kai ɗaya wani sanyi kawai ka zo ka ce ai yanzu wannan ai shi abun ba dai kirgan ba dai ta bace ubangiji ne ko ya ne ba a sani ba amma a ce a lokaci dai ana cikin zafi lokacin zafi kuma a samu sanyi to abin da ne ba mu gane ba wai to kaga yanzu wannan ai ubangiji kake tunda istighfafi ne wannan wulakanta ubangiji wannan idan mutum yayi ya san girman laifin ko bai san girman laifin ba ya san cewa wannan laifin fita daga musulunci ko bai sani ba wannan ya fita musulunci ba wallahi sai ya dawo wanda ya faɗa wannan magana haka inji ibn Uthaymeen amma kaga da zai ce shi bai san hikima ba shi a iya fahimtarsa shi bai san hikiman da yasa ubangiji yayi kaza ba to kaga yanzu yana an karar da kanshi ne wato rashin ilimin sa shi ma wannan ba daidai bane amma dai wannan akalla dai yana da ɗan sauran imanin sa. Bari mu kawo misalai, misali abinda kankaso ya taɓa faɗa aka mishi ta. Na sake dubawa gashi abinda aka ce ya ce. An ce ya ce ne, to Allah shi ya yi tankesu, ya yi sauro bakin iya bincike na, har yanzu ban san dalilin da ya sa ya yi waɗannan abubuwa ba. Ba don haka ba, da sai mu ce yi amfani sauro a duniya. Wannan maganar ta yi daga musulunci, kamar yadda a lokacin da aka tattaunawa ko ba akwai wata ƴan mashiga. Karka yadda saboda wani adawanka da wani mutumi kai masa rashin adalci. Wannan maganar ko shakka babu, jahal ce, jahala ce, hamaka ce, kuma sarraja ce. Jahilci ce maganar, wauta ce, tana a rajin zaka ne, kuma wato rashin sanin girman addini ne. To amma ka san cewa kaza kaza ne, ba dai yake da kuma ka cewa da ya fi musulunci ba. Idan mun yi a wannan maganar tashi, shi cewa ke yi shi ne san a iya binciken shi, a iya iliminsa, ba ka yi faɗa ba? Kaga akwai bambanci da inda ya ce shi Allah ya fi don me ka sa ka yi sauro, ba akwai bambanci. Akwai bambanci cewa shi Allah dai shi ya kayansa, amma dai shi da iya iliminsa. Ka duba gani sai ka ce wani wanda yake wani gire-gire scientist, shi ma fa a harkan fa ba wani kafafe ne ba aboka, amma kaga da sai ya je tambaya ala sa'alu in lam ya'lamu fa inna ma shi fa'u da'i su'al, da sai ya je tambaya wanda suka fi shi sani sai su gaya mishi aiko. To amma dai yanzu muna magana ne na musulunci ko rashin musulunci, dan har yanzu wannan maganganun sukan dawo. Wataƙila kuma abinda sai ake gaya mishi irin waɗannan maganganun saboda lokaci shi yana da ƴan adawa da yawa, sannan kuma yana da harhara a magana, yakan fito kawai inda shi babu kowa, kuma ma masu addini ma ba jin daɗi suke a wajen shi ba. Yakan iya ɗaukan magemu ko kamfai ko wando ko waye biya mutuncinsu. So wataƙila waɗannan sun ja, to amma ko da shi wato bambancin addini da wanda bai da addini, kowa ne yana kauce ma koyarwar addini a kanka, kai kanka kauce ma koyarwar addini a kansa. Wannan shi ne ƙa'ida. Saboda haka in dai da wani riba za mu samu muka tafi da. Ai ka ga ba za mu samu wani riba ba. In dai akwai wata ƴar mashiga ko yaya, to sai ka zauna ka ce wannan abin da aka yi zalibi aka yi. Amma dai ba a riga an fita ba. To kuma gaskiya dai ni dai a wannan magana da ya faɗa, in dai ba yana da wasu maganganun ba da ban sani ba, in dai a dai wannan magana ne da ake magana. Cewa ya fiya iya bincikensa shi bai gano ba. To kuma rashin sani ai ba ilimi ba ne. Kamar mutum ne ya ce shi bai sani ba, a iya binciken da ya yi ya zo ya tambayi ƴan gidan sarkin dutse cewa zan yi katu ko ba zan yi katu ba, shi iya binciken shi bai sani ba ko zan yi. Ai ba shi kenan ko ba zan yi ba. Ba shi kenan ko wani na bai sani, wani shi bai sani ba. Saboda haka adamul ilmi laysa ilman bil adam. Cewa ban san hikiman ba ni a bincike na, ai ba yana nuna cewa ba yana cewa ne babu hikimar ba, cewa shi bai sani ba. Tunda shi ya ce shi bai sani ba ne, yanzu kawai shi kenan sai ka ce to ba na buɗe ba da littafi a gaya maka, a koya maka karatu kawai. Shi kenan kuma a gaya masa cewa in za a yi magana irin wannan, to tunda yana da alaƙa da Ubangiji ne da aikin Ubangiji, to ya kamata a buɗe a sannu, ka a dinga yin wasu maganganu wanda suke wato ba daidai ba. Kuma ba wai ba dole ba ne kawai dan ka je ka halaki za ka mishi wa'azi, in dai kana ta cewa kai babban malami ko kada kana mishi magana wani lallausa, yanda ya dauko ta haka, ya dauko ta gaga haka, to kai baka za ka dauko maganar haka ka gaya masa, ka wula masa, ya ji daɗi bai ji daɗi ba, wanda shi ta shafa. In yana son ya fara mishi daɗi shi ma ya tashi yin magana kan Ubangiji, to ya daina tsallakawa kawai. Amma yanzu bana maganar cewa ya fita musulunci ko bai fita ba, to gaskiya magana mafi inganci wannan mai yi adalci wannan bai fita ba. Waɗannan haitu da Ubangiji ya yi, ko da wataƙila wani zai ce shi bai san hikima ba, amma ga wanda yake ya natsu ya nutse a cikin ilimin, ya san akwai wato abin nan. Yanzu misali kamar mu ne, mu ce shi bai san amfanin tsutsa ba, to ya tambaye jikin shi sha labari. Jikinsa kawai tambaya gani ya ga amfanin tsutsa, in ba tsutsa ya gani me zai faru a jikinsa. Ba akwai abin da su masu ilimin biology suke faɗa na fara side da waye da sauransu ba a cikin jikinka suke cin komi? To in ba su kuma sai ka ga yara wa'in zai yi. Ya ko enzymes wannan da ake ta faɗa in ba su me zai faru? Saboda haka rashin sanin hikima abu, to wannan duk ba shi ke nuna cewa wato babu hikiman ba. Kawai wa'azi za a yi cewa mutane su dinga kyautata maganarsu. amma kaga da shi waye yace shi a kawai an yi asara halitta ne mai sa aka halitta sauri ko mai sa aka halitta kuda ko kinkeso to wannan ko shakka ba za mu yi ba wallahi za mu ce ya kontinuiti sai ya jaddada tabbas in ba matarsa ke tsaka matarsa tana da matarsa to sai ya dawo ko dai ya dawo a hada aure ko kuma bai dawo ba a raba aure in ba wato yan uwanku ce ko wace ce kawai da yana faɗa wannan maganan kawai shikenan ku je da mu da ku ba a ya riga ya fita mai za ku ba tsaya a yi cewa yanzu shi ai mai katu ba ai ka san malamin mu mai katu ba a duk wani ba ai ka riga ka faɗa ba ka faɗa ba kuma ai ubangijin ka ce sai kuma ka ce kaza ai ka faɗa to akwai wani jaribar cewa ka san implication abin ko ba ka san implication din abin ba duk wani ba zai fushe ka ba a tarihin musulunci akwai an taɓa samun ire-iren waɗannan a to duk yayin da aka samu ba wai yanzu ne lokaci irin wannan ba za ka tabi yayin da aka samu wannan za ka an fara magana wa da musulunci shi ko ba musulunci ba akwai daga cikin manyan wanda suka yi shuhura da Adam akwai wani ana kiran shi Abu al-Ala al-Ma'arri ga wanda yake kanta katin Larabci ya san girman wannan da nauyin sa a ilimin adami da Larabci to wai shi abin da ya daure mishi kai dama dai a dan wasu lafuka da yake dani game da koyarwar addini da waye da sauransu har wasu daga cikin fuqaha wasu malamai sun ma fitar da shi daga musulunci wasu ma sun ce zindiki ne to amma ya da wani baiti shine nan zan kawo yana da wani baiti da yake cewa yadun bi khamsi mi'ina azadin wudiyat ba baluha qubbat fi rub'i dinari wa tanaqudu malana illa sukutu wa nas'idu li maulana min an-nari kun san kowane yatsa idan aka nan idan wato wani dalili ya sa wani cire maka to zai ba da diyya ne na rabu biyar ko goma ne zai ba da diyya na raquma to in ka tara ne za ka ga kuɗi ne mai yawan gaske kuma ba bambanci tsakanin babbace ko karaba a kawai inda ya cire maka to sai ya biya ka wannan diyya kamila din to kaga in wannan kuɗaɗe na'am muna maganar cewa yatsu na dan adam inda wani zai zo ya cire masa kuma ya ce zai biya shi diyya to abinda ya tabbata ce shari'a hadisai da dama hadisin Abdullahi dan Abbas da waninsa na karshen sahabbai a cikin sahihaini da sauran littafai na hadisi shine zai bada za a bada wato raquma goma kowane yatsa daya to wannan kaga aka tara su na kace za ka bambacin su zuwa zinari ai abu ne masu yawa to kuma gashi kuma ana zo aka zo ana cewa kuma shi dai dan adam din da yake da haka in ya amfani da hannunsa duka guda biyar ya je ya sace rubu'u dinar za a yanka hannun mabaki da shi da yake cewa to shi dai saboda Allah a ce hannu daya amma za a kawo wajen wato zinari wurin 500 a matsayin diyya amma kuma sai gashi kuma a ce wannan hannun ba ya tsadaya ba amma kuma a ce yanzu hannun ba baki daya kawai wanda ya je ya saka dubu dinar kuma za a je a kashe shi ya ce to mu dai wallahi wannan dai akwai tuka da wawara dai sai dai mu shiru sai mu nemi wato tsarewar ubangiji daga wuta kan mai magana a ce ka a ce mu dai abin da musulunci mu ba za mu magana ba dai amma dai wallahi mu dai wannan abin ya sha mana kai to kaga ba inda wato shi imamin ne na gaskiya ai sai ya shiru ko sai ya shiru ya ce na yi imani amma wannan mai shi ita kanta ai jarima ce wannan ai aljarima hasila to shine wasu daga cikin malamai aka tare masa ai akan wannan baitin ma sai da aka tare masa cewa aka gansa ai da rida ga ba wai yanzu ne aka fara a cewa wani an gansa to a ji a kawo ogare su ko ai bai ba a ji wani kawai ya fita musulunci kawai a ji a kawo shi to amma magana mafi inganci shi ma abinda malamai ke faɗa shi wannan abin da ya faɗan nan in dai ana son a ce ya fita musulunci da wasu dalilai wanda ba wannan ba wanda suka hada da wannan to wannan da wata magana ce da ba amma dai wannan baitin ne shi cewa yake yi dai to sai dai ni shuru ni dai ban gane ba ai aka yace shi cewa yake ban gane ba to kaga cewa yake gane ba dai yake da ya ce shi ba shi kawai ba wani kima ba shi sa ma a can yake cewa wa nas'idu li maulana min an-nari sai mu nemi tsarin ubangiji daga wuta wato kawai shi dai zai imani sau da haka malamai da a lokacin suka dinga cewa ya fita musulunci in dai wannan baitin ne kadai ke wannan gaskiya ba zai zama daidai ba sai dai idan yana da wasu abubuwa kuma yana da wasu laifukan gaskiya da ba wai wannan ne kadai ya tsaya ba yana da abubuwa da yawa Allah ya kyauta amma malamai musulunci sun ba shi amsa daga cikin malaman malikiya ko da ya ba shi amsa al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi ya rasa alifin lashin labi ya ce a kai ne ba gane ba ai tambaya za ka yi sai a gaya maka ya ce lamma kanat amina kanat samina wa lamma khanat halat ya ce da can ai hannun ne lokacin da ke amintacciyanta ba ta je ta yi labi ba sai ta zama da tsadanta amma lokacin da ta zama ta mutuncinta ya sariyu ta yi ta yi ha'inci shikenan sai ta wulakanta ita ma to kaga wannan aya abu ne a fili lokacin da mutum yake ya zo da mutuncinsa da komai kaga sai zama ya fi tsada amma lokacin da ya zama arha kowa ba ya kan gashi na yawan sashin mutunci kaga shikenan sai zama shi ma ya yi arha to wannan shine dami da lamarin ubangiji mutum ya ce zai izgilanci da ayoyin ubangiji ga ubangiji galibi in ka ce za ka izgilanci sai daga shi za ka izgilanci da aikin ubangiji to wannan kuma galibi a dai duniyar musulunci mu ba a cika samun wannan ba sai dai duniyar arna shi duniyar arna su aka samu suna yin wannan an ji an ɗaukar masa wata girlfriend ɗinsa ko babansa ko mamansa ko waye kawai ya riƙa ma ubangiji da uwa a sama to kaga wannan ai kaga ba za ka bauta su ba wannan in dai ba duniyar arna ba mu a duniyar musulunci ne yadda mutum da yake zai wuya ka ga yana ma ubangiji gaigayi akan abin da ubangiji ya yi shi yasa muke cewa duk abin da kan ubangiji ya yi duk muninsa kai a wajenka kai to amma inda za a tambaye ka akan matsayin wannan shi aikin da ubangiji ya yi na ɗaukan maka masoyinka to wajibinka ka yaba ubangiji saboda ya ɗaukan maka masoyinka wajibi in mutum bai yi wannan ba to babu imani kai yanzu misali in aka tambaye ka me yasa ubangiji ya halicci wuta ko kuma hikimar da ubangiji ya sa ya halicci wuta ko ya halicci ruwa kaga wuta dai abubuwa sun tabbace ba saboda kuna wuta ke yi to in kaga ko ba yanda za a aikata wai ni zai shi wai mu makataka da wuta ni ma na san ai ba zan kai labari ba amma idan muka juya abin zuwa wajen bangaren ubangiji kuma to zaka ce ubangiji yana da hikima gamsasshiya da yasa ya halicci wuta kuma ya kamata in ba zan sani zan gane wannan hikimar me zai shi saboda wannan hikimar to wannan zai zaka ji madama malamai magabata suna faɗa irin wannan maganganu su ce ta mutuwar ma'aiki in ka juya me yasa ubangiji shi ya karɓi ma'aikin to zaka yaba ubangiji ka ce wannan abin da ya asara ma ubangiji kace Allahu akbar da karbo amma kaga mu yanzu abu a namu wajen mu a ce babu ma'aiki an kaga gashi muna ganin ba haka muke so ba to diya da ka juya shi wajen lamarin ubangiji wajen aikin ubangiji to sai ka sara masa ka bar masa kayansa amma mu ba dole bane kai kuma abin ka karba wannan kuma ta magana ce da ba in ka karba to wannan kuma ka karba arriba bi aqdarillah ba shine wato imani da shi din ba dole bane sai na yadda da kaddara ana iya samu an maka rashi amma a ga duka da hayyacinka amma dai ka karɓar ƙaddarar amma ka fita hayyacinka to wannan ba dai yake da kuma wanda shi kuma dai ya ba karɓa ka ba a koyi ba shi ko dan da maganan yin izgilanci da ayoyin Allah ta'ala to ana maganan ayoyinsa na shari'a kaga wancan ayoyinsa ne izgilanci ma Allah wancan bangaren kauniya aikinsa to duk wannan kawai sai wani ya zo ya ce shi wannan hukunci irin wannan abu la'ala al-mu'arrin wanda ya faɗa ce shi wannan hukunci shi gaskiya shi abin fasha mushi kai sai dai kawai a shiru to wannan shi ne yin izgilanci gami da wato ayoyin ubangiji mutum ya zai ce kawai shi gaskiya akwai tanakuri shi ne cin karo da juna tufka da warwara misalin da za mu kawo wanda zai ɗan fi saurin kama hankalinmu baki ɗaya ai mun san akwai wani mutumi wani British Indian ne ana kira shi Salman Rushdie yana da wani satanic verse da ya taɓa yi wani novel da ya rubuta 1998 to lokacin da ya yi rubutu har ma Ali Tufazin ma kusan za a tuna ba a halin lokacin ma da yawa ana ganin inda za a halla shi ma to kawai hallaka shi da ai to wani shi iyayensa yan India ne ya je Burtaniya haka ya zama mutum da shi kenan suka amfani da shi ya rika kawo abubuwa iri-iri to shi wanda littafi kusan ya yi ne saboda a ciki ya yi wulakanta ayoyin Allah farko tukuna sannan kuma ya wulakanta manzon Allah kuma ya wulakanta kuma matayensa ayoyin da ya wulakanta ga baki da Qur'anin ne ma yake cewa gaskiyar magana a yanayin a ce za a hujja da ayoyin Allah ta'ala a wajen cewa ubangiji shi ya kawo wannan to gaskiya wannan indai wato a hankali ne za a ga wato hujjiya na Qur'ani to gaskiya babu shi yana cewa to saboda ai an taɓa samu a wata rana ɗaya haka wanda tarihi aka samu a cewa wato manzo Allah kusa akwai aya ta suratul najm ai aya suratul najm afa min hadha alhadith tadhhakun wa afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun fasbihu lillah wa'budu wannan ayi Allah ta'ala ne yake jefa kalubale ga mutanen makka cewa yanzu da wannan labarin da kuke ji ne na Qur'ani kuke ba wani mamaki kuke dararraku kuke dararraku ba za ku je ku sallama ga Qur'anin ba sai ga ku wa antum samiduna kun zauna kuna wato rakana ko kuma kun zauna ma kuna yaye kuwa kuna yin wake-wake yayin da kika taho Qur'anin da haka ku je ku bauta ma Allah ku sujada to a cikin hadisi da suka zo a cikin sahihai da sauran wanda suka faɗi hadisi sai aka ce nan da nan da suka ji tsawon wannan magana fasjudu lillahi wa'budu mazala yayin sujada su wani suka sujada babu wanda ya ki sujada sai mutane biyu daga cikin su wannan ba ya ma kasa dungurawa ba sai ya danyi alamar da ya sujada din alamar da ya mika ma ubangiji wuya to akwai wannan shi ne abin da ya tabbata da isnaduri tabbatattu a littafin hadisi to akwai wasu ruwayoyi da aka samu wanda aka ce ai daga cikin abin da yasa manzo Allah wato wannan mutane suka yi sujada ba wai kawai saboda sun ji ubangiji ya ce fasbihillahi wa'budu suna daura azaba ce ba a'a manzo Allah akwai wata aya da ce da ya faɗa shine tilkal gharaniqul ula inna shafa'atahunna latutaja a cikin wannan sautin najmi anan ya faɗa ta a jibrilu bayan wani lokaci sai ya dawo yace wannan qur'anin da na karanta masa sai kanta wa inji da ya karanta masa sai ya karanta tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna latutaja abinda aka faɗa shine waɗannan tsuntsaye na wato garnaka lallai cetan su ana sa ran cetan su sai riwaya take cewa ni fa ba ni na gaya maka wannan ayan ba inji jibrilu sai shi ba shi ya gaya mishi wannan ayan ba manzo Allah hankalin sai tashi to ya za a yi a samu haka yace a'a kakka damu dama biyayen da ubangiji yake ya aika wani annabi shedanu suka musan masa dabdala to shedan ne a lokacin da ake kake kokarin rike ayan da nake baka shi kuma sai ya yi kuwansa kawai kai ba sai ka tafi wancan din da wani wanda kaka hada a kauri daya to wannan ruwayar marasil ne ba wai ruwaya ce ake da su zuwa ga matsala cikin magalibi amma dai marasil ne na manyan tabi'ai na sa'id ibn jubair na wato qatada ibn da'amat as-sadusi na az-zuhuri na Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran al-Riyahi shi wannan ma muhabram ne na Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith al-Makhzumi rahibu Makkah rahibu Quraysh afwan wannan duka manyan sahabbai ne suka faɗa kun ga gashi Sa'id ibn Jubair daya Zuhri biyu Qatada uku Abdurrahman ibn al-Harith hudu Abu al-Aliya biyar wajen tabi'ai biyar akwai ma nake tsammani daga Hassan al-Basri suka faɗi wannan maganar saboda haka da yawa daga cikin malamai suka ringa cewa to in aka ce haka ne wannan ya ta inganta ta yaya za a yi kuma a faɗi cewa manzo Allah ta'ala ya kiyaye shi ya kiyaye masa wahayinsa suka ce wannan shi ita ce dalilin da yasa ubangiji suka masa da cewa wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi cewa dama haka ubangiji yake ba wani annabi da aka taba aikowa sai shaytan ya zo ya dan masa dan gabaɗi amma dai ubangiji ne yake tabbatar da ayoyin sai ya kore abin da shi dai ya kawo masa sai karka damu daga Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwayar akwai sabani da yawa kan ba ta lokaci akan ta akwai sabani da yawa tsakanin malamai wajen tabbacin ta amma ni nafi tabbatar da ruwayar nafi karkatan tabbatar da ruwayar kusan manyan malamai sun tabbatar da ruwayar gaskiya magabata kusan yan bayani akan aka taba samu sun ce su da ruwayar ba irin su al-Qadari Sheikhul Mufassirin shugaban masu tafsiri baki daya ya tabbatar da ruwayar irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su Ibn Taymiyya da sauran malamai da yawa sun tabbatar da ruwayar a sai dai cewa da irin wannan wannan abin da ya faru da shi wannan ba in tafiya na cewa wannan gaskiyar annabta mazala ba ke nuna maka yana nuna maka cewa shi as-sadiqu ne al-masduqu ne sai abin da aka gaya mishi yaji yake faɗa kuma ai a cikin ayan ba cewa aka yi gumakan Qurayshawa ana sa ran za su yi ceto ba aka yi faɗa ba al-gharaniq ya faɗa al-gharaniq ai ba su ne asnan ba su dai kawai Qurayshawa dama waɗannan gumakan da suke suna cewa yana depicting mala'iku ne na sama. So shi wannan mutumin al-Qur'ani ko takila yayi tsammanin cewa ana magana su waɗancan mala'iku, mala'iku kuma an riga dama ya sani cewa mala'iku za su cuce ba su yi ba. Za su ce to, saboda shi ne yayi wannan ayar sai yake tsammanin ana reference ana ishara ne zuwa ga abin da aka ce mala'iku za su ce kan ceto. Da ana su kuma wa'azin da suka ji tun dama shi dan yalan kayuta. Shikenan sai suka tsammanin ana yana nuna wato babu komai raba kafa da aka dai suke da neman yayi ma to yanzu ya raba kafa ma Muhammad ya raba kafa dan aka bar mu sujada muna wuce muna tare. An fahimci shi idan ya kace kaga ashe yana nuna maka cewa maza Allah shi baya ba duk abin da aka gaya mishi yake faɗa. Amma ko cewa da ake yi cewa to taya za a yi ubangiji ma ta ina zai bashi dama zai bada shedan dama ya zo wajen inda Jibril yake. Ai wannan yana daga cikin abin da dama duk wani bawa da ubangiji ya bashi baiwa wuce da yawa sai ka same shi a waje guda daya ya jarfi shi ko su ɗaya ne saboda nuna mu cewa in ba da faranan ubangiji ba to da ga abin da zai faru. Ashe ba Allah ta'ala ne ya ce wa manzo Allah wannan ba ka karanta malakamanta ba sannan ka rika falatansa ka karanta kawai za mu kantar da kai wannan Qur'ani ko ba za ka kamanta ba an taɓa samu su ɗaya ya manta ko ba taɓa samu ba an taɓa samu yana cikin sallah ya dan rikice ya juya ce ina Ubay ibn Ka'ab baka nan ne yace ina nan to ai ban sani ba an share ko ba share ba ban sani ba saboda haka duk abin da Ubangiji yace ya ba bawa ni'ima kiyar zaka wani lokaci Ubangiji yana ai nuna mu maza Allah wannan ni'imar da ya masa in ba da ni'ima ba kai ma da kaza ne in ba da ni'ima ba wa in kitta latarkanu ilayhim shay'an qalila kaji abin da Ubangiji ke ga mishi walla an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila ai tabbatar da muka baka ne to dan annuna mai cewa ga cikakken irin abin da Jibril yake baki na tsaro da izinin Ubangiji sai aka bari su daya ga shi dan shedan ya nuna zara masa kuma saboda a gara ga nuna mai cewa kamar shigar ce wato ka kallama wato a idanka a fadage tsakaninka da shedan shi kuma shedan dan a kunya tashi ga shi ya shigar da abin cikin wa'ayin kuma Ubangiji da ya baki dama su daya kuma bai cita da manzon Allah ba kuma bai cita da mabiya manzon Allah ba yayin da ya fada kuma daga baba Allah ya cire wannan ayati babu ita. Saboda haka wannan babu shi da intermi yake cewa wannan babu wani abu akai to shi Salman Rushdie sai ce to ai shi argument din sa idan an sami possibility nace akwai aya guda ɗaya da shi dan yayi gabaɗe to yanzu ne ya ba mu yakinin aya ta biyu ta uku ta 20 ta 50 ta 1000 ta 1100 kaza ta 6000 suwa ba a samu irin wannan din ba da in haka ne to kaga duk babu wani tabbas akan waɗannan ayoyin kawai kan da muna bata maka lokaci satani ga basu ce waɗannan abubuwan duka an fahimci ajimin din sa shi to kaga ai wannan shi kaga ya kawo akan abin da ma na farko ma ana ma ta man ma tabbacin sa dan baya cikin wannan ruwaya ba ta cikin sahihai amma kuma duk da haka ma in ka faɗa ta ko nan ba shine wannan ba mu ga wanda ya san tarihin manzon Allah ya san dan kawai an sami jarabawa guda daya Allah kuma ya bushar kawarin cewa zai ci gaba da kare shi wannan mu ba zai zama wato wani matsala ba wata matsala ba to balle kuma waɗancan ragowar ayoyin da kake yake magana dalilai da yawa suna nuna ta hanyar gangan ko an samu dalilai da suke nuna gaskiyar waɗannan ayoyin su kuma sadaka kaga shi abin da ya faɗa kawai kafirci sa ne dama ya binne a zuciya shine yake kokarin wato wannan a cikin littafin nasa yana da abubuwa da yawa lokacin yake a cikin littafin sa nasa yana da abubuwa da yawa akwai da zaka ga ya nuna manzo Allah cewa kawai shi abin da yazo kawai yazo ne yayi wani islahi na wato na ijtimai kawai ya bane gyara na dabi'a ko ma na masa kai magana sa ne ba haka yake magana ba shi abin da yake magana manzo Allah wani mutumi ne kawai mai kokonto kuma wani mutumi ne da in ya ga kawai yana buƙatar ya cimma burinsa ta siyasa kawai sai yazo kawai ya dinga cewa ana masa wannan wahayi ko kuma in yana nema ya wato biya bukatar sa ta dana miji kawai shikenan zai ce Aisha a kawo mishi ta wance a kawo mishi ta shikenan kawai ya dinga faɗan wannan magana wai amma duk da haka wannan mutum ya zo cewa shi fa ba wai da manzo Allah yake ba shi sai ya afaya wannan kalma ta wannan suwa ta mahawun din wanda mahawun ko amidiyawul fi da ake amfani da ita su kafirai suke amfani da wajen su yi manzo Allah mummunan canza masa suna shi ba ya afaya da shi a wannan kusan asalin shi a dabbar din ai ba ya fito wa kare cewa yanda manzo Allah yake ba ya ga wasu mutane da guda biyu ɗaya ga shi dai haka kuma farki ne yake na dan jima da goma barki da yake iya barki sai goma barkin gashi shi wancan ya tashi a wajen larabawa yana cewa an masa wahayi ba ne ba dai ba ya mutu ya tashi amma dai duk babu tabbas babu kaza duk shi dinga shigar da irin wannan abubuwa kuma daga can kuma sai ya biye kuma da maganan da dan izgilanci masu amma ta yan manzo Allah ta yanayin da kuma dole manzo Allah yake magana yake nufi amma dai kuma ya afaida cewa nan ne mai afaida asalin ma sunayen ma mata yan manzo Allah su Aisha Hafsa Maimuna Ramla wace ce yace kawai wasu mutane ne wanda suke kawai suna amfani da jikinsu da ubangiji ya ba su saboda a kwanta da su suna kokarin nuna duk wani rashin mutunci saboda kawai su samu biyan bukatarsu da sauransu abuwa dai na rashin mutunci da ya dinga faɗa kan matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai da haka ka sai ya dinga faɗa cewa shi ai ba musulmai dai kawai sun ji haushin shi ne kawai amma shi ba da su yake ba Allah ya kyauta wasu da haka dai ake ko duk abin da mutum ya ga dama zai iya faɗa kuma cewa shi ba yana da yin ofendin ku ba shi galibi a kwari yare da suke yi sai su ce ina nadaman ba ku ji daɗi ba amma ba yana nadaman aikinsa ba kusa akwai bambanci wannan ka ce kana nadaman wani bai ji daɗi ba ba daidai yake da kuma ina nadaman maganar da na faɗa cewa ba daidai ne ba to galibi turawa irin wannan munafiki suke su in sun yi mana ba daidai ba za ka ga suna cewa dai ayi haƙuri ba ji daɗin cewa ga na yin ofendin ku ba amma ba zai dinga cewa shi is responsible akan abin da shi ya faɗa akan addinin mutane ba so kaga irin wannan ko ba ko baka bukatar sai an zauna a wani shashayi sosai an tattauna an kafurcin wannan mutum wannan ya fita musulunci kai tsaye wannan abin da yayi yayi ne gangan ko ba da gangan ba yayi ne ya sani ko da rashin sani yayi wannan ba dai duk ya fita musulunci to amma yanzu da wanda zai tashi shi ya saba kawai ba Muhammad suke cewa ba Mahawud suke cewa yayi irin waɗannan abubuwa sai ya zama har suna sun mai da shi wajen wani wato karin magana su da suke yi cewa ai in kafi kamar wane Mahawud da zama kaza to sai ya zo garin musulunci yana faɗa shi bai san cewa da manzo Allah ake ba kaga wannan shi za mu masa uzuri saboda shi yanzu ya jaci asalin dawa ake yi amma yanzu bayan kan ce da manzo Allah ake yanzu kaga jarima ce ka sani ko baka sani ba ya maka jini ko baka jini ba yanzu wannan mutum ya fita musulunci so ina ganin wannan ma shi kansa zai dauke mu har maganar ma taba shi kashi zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya taba shi ko to wannan shi ma ya fita musulunci ya yi da gangan ko ba da gangan ba haka a lokacin da shata yace a sharuwa ba laifi bane eh kaga shi wannan ai abin da faɗa ba kai ya fita daga musulunci babu wani irin abin wani wato abin da zaka jajjara ka ce wai saboda sharuwan nan da ya faɗa yana maganar giya ce kuma ya san cewa Allah ta'ala ya haramta giya din ba bai sani ba ya kuma san shari'ar Allah ce ayar Allah ce ya ce a sha din ko wai ce ko ba laifi bane ubangiji ya ce laifi ne shi kuma ce ba laifi bane saboda haka shi yasa aka ce bayan an masa nasiha shine ya zo ya dinga yin wasu waƙoƙi da ya tuba Allah ta'ala ya karɓi tubansa amma dai a lokacin da yawan nan da ya mutu aka tofa ba magana gaskiya ba magana da mutum zai mutu aka ce sha ruwa ba laifi bane wannan shine bambancin saboda kai wannan yana kowa zuwa wurin Allah ne da manzansa da ayoyinsa to duk wani izgilanci da mutum zai yi da yake kowa zuwa ga waɗannan ababe guda uku to kai tsaye ka musulunci ya sani ko bai sani ba ya fahimta ko bai fahimta ba akwai gami da zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ina ganin wannan shi zai zama kamar matashiyar karatun mu idan muka zo kamar sati mai zuwa insha Allah ta'ala kan ma'aunai da ake yi wajen zagin manzon Allah da ake ta magana ake ta rigingimu akai to menene zagin meye ba zagin ba shi ne zagin yake zama zagin shi ne kuma zagin ba zagi bane abin da dai nake son dai mu al'umma mu rika ganewa duk abin da kai ba tabbas kake da shi zagi ne ba to ba ka da dama zunubi ne ka ɗauka makanka mai girman gaske ka ci taɓa makanka je ka jefa ɗan uwanka ce zagi ne kamar yadda ka ga gashi yanzu mun faɗa wani ya zo ya ce ya yi magana kan sauro da sawaye da waye da sauransu mun ba shi uzuri saboda abin da ya bayyana mai na lafuzarsa to shi ma haka ka je wani ce da ka ce ya zagi manzon Allah to fa kafirci babban kafirci yayi to wani wanda ce wani ya fita kafiri ne to daga nan da ubangiji sai a fa an mai ta wannan tattaunawa saboda in baka tabbatar ba to salama shi da ka zaba shi ka shi ku ce ai bincike kan wani ya musu sauki saboda shi zagin akwai abin da ake kira as-sabb as-sarih da kuma as-sabb al-kinai to waɗannan mutum bai gane ba akwai zagin shine abin da ka ji ka san zagi akai wani wanda ke ba kauye ma yake kawai ya an zage manzo Allah yace wannan ayi da shi ake zage sa kawai akai ba wai sai an ji an yi ta wata wili ba a ce ai da ya faɗa kaza to kaza kenan to ga nan natijar kaza kenan ai yanzu kaga kake babu natijar yanzu a shi kaga ba kowa ke gane wannan ba to kaga wannan kana bukata kuma sai an zauna a yi tabbatar an daddala waje tukuna a yi bincike in ya tabbata bayan bincike cewa mazalin ya zaga shi kenan in ba bai tabbata ba to kuma kai ka jefe shi da wannan kuma bayan baka da hujja to wannan shi ita kanta zunubi ne mai zaman kanta insha Allah ta'ala idan muka zo wannan shi ne zama kamar abin da za mu tashi da shi sai kuma abu na ƙarshe da za mu tattauna a dai wannan babi shi ne wato yanayin inda za mu abula da kafirai ko kafiran amana ko kafiran yaƙi wanda suka zagi manzon Allah ko kafiran da suke ba suna rayuwa cikinmu ba suna can nesa ne suka yi wasu zane suka zagi manzon Allah da wannan zanen kuma wanda suke cikinmu sannan kuma abu na ƙarshe shi ne wanda shi kuma kawai da ya ji zuciyarsa ya kasa dannewa kawai ya ji wani ya zagi manzon Allah sai ya ga akwai wani wata ƴar cikani a ƙugunsa kawai daɓa masa wannan abin da ya yi ya za a yi yana da kyau ko ba shi da kyau kuma in ya riga ya yi shi ya za a yi da shi ma kan shi za a yi tunda ya je ya ɗauki doka a hannunsa kusan abin da yake shari'a mu a wajenmu shi ne ko ka ji ana zagin Allah da manzonsa kai individual ba ka ɗaukar doka wannan ita ce shari'ar ko mutum na so ko bai so dai haka dai shari'ar take ba a zuwa ka ɗauki dokan kisa bayan ga shugaba da zai zo ya bincike abin da ake gudu saboda kun san duk abin da za a yi na wato haddi to haddi kuma tana saraya yana saraya mutukar akwai shi ba ko yaya al-hudud tudra'u bi adna shubha inji malamai sana kai zama shi ba zagi manzo Allah yayi ba kaga da kace zagi yayi dan kaga wani shi mutane da yawa sun mai da abubuwa kamar zagi yanzu ka ce manzo Allah lokacin manzo Allah yake karami baffansa ya tafiya da shi wani sai ce ai ka ce masa karami ka karami to kuje ku kama shi ku shi ya ce manzo Allah karami ya kankanta shi kaga wani da za a yi ta tashi ko kuma a ce ai ba a ce manzo Allah wato kaza wasu dai ban gani irin wani wanda wani lokaci in ka ce zaka daura baki ba haka to ka sa mu shiga uku kuma kuma ana shan babban tsakanin wuri zuwa wuri sahabbai su kansu akwai kwatankwacin irin wannan da aka samu wasu sun yi amma manzo Allah bai zama kafirai ba Aisha lokacin da Allah ta'ala ya saukar da tsarkinta daga sama iyayenta cewa suka yi toje kike gode wa manzo Allah cewa shi din ba zan gode maku ba ba zan gode mashi ba ba zan gode maku ba ba zan gode ma mahaifina ba zan gode ma kowa ba sai dai in je in gode ma Allah ta faɗa magana da cikin tsiwa abin da to a ce ki je wurin manzo Allah kun ce ba za ki je ba kaga wannan wani zai ce za ki ci dai ai to waɗannan abubuwa sai ana bi a hankali insha Allah a biyo mu sannu za ku ga yanda insha Allah wataƙila zama ɗaya ya rage mana a wannan babi sai mu shiga babi na gaba abinda muka rada Allah ya ba mu lada abinda muka yi kusurar Allah ya tai mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم إيه ما قبل شو بنيجي أشوف أيك يبقى بس قوي بس بقى يا سانسو وانا عبد الكشي أبدا ذي جاي ذي نقول ما كشيني أكوي كل شيء عندهم سهلي ينا إتجينا أما بيبري من غنيبة kaga mu a hukunci da zamu masa hukunci na duniya ina musulmi to amma lalle za a ji ubangiji ko zai fallasa shi ba zai koyi ma ubangiji ba to wannan yana daga cikin abinda malamai ke faɗa cewa ana iya samun mutum da zai zama musulmi amma aka ji dan ubangiji shi ba musulmi bane amma wannan shine annaja sosai da mu ubangiji ba wai kawai zaka ga wai kamar Malik da Anas Imamu Ahmad duk mun kyauta musu zato muna tsammanin cewa insha Allah aka ji aljanna za su shiga wa kawai sai mu je mu sami su a lahira wa ubangiji a ce da ashe munafikai ne ba mu sani ba ubangiji baya wannan baya yi bai mu'amalatan bayi da irin wannan yana mu'amalatan mu'minai da yi da zatan su in dai sun yi zatan cewa wani mutum kirki ne kuma kabirin an kabirin ubangiji bai taɓa fallasa shi ba to wannan ko an je lahira ba muna da kyakkyawar zatan cewa ba za ka taɓa samun Imam Malik wai abu ka ba insha Allah ta'ala aljanna zai je saboda ubangiji Malik da rasuwar shi 79 yanzu shekara 1000 yan kai amma yayi duk da aka kifan lasa shi to kaga wannan ya tabbata cewa mutumin kirki ne a wajen ubangiji haka zalika wani wanda zaka ga musu sun yi ittifaki cewa wannan mugu ne cutar addini yake yi kuma aka yi dinga ma ubangiji hayalla da tasbihi lokacin da ya kashe shi ko kuma a ce wa je wa ai dudu je bari mu je ma je ubangiji ba ce ai musulmin ne kuma a ba za a sama ka ba ko ba su azalcin ba za a samu ba mutakar da ba musulmi suka baka shaidan cewa wani ba musulmi bane to ko a je kiyama shi ba musulmi bane ubangiji ba zai tawata nufin su ba da kuma tsammanin su kawai inda ake samun wato dan istifra'i kadan ne shine kamar wajen Najashi Najashi ta ga lokacin da ya rasu bai samu dawa bai samu to irin wannan ne ake cewa ana iya samu kaga wani na can garin Arna ya musulunta amma ya kasa zuwa ya hijira ko wani abu ko wani abu irin wannan sai an je mu a wurin mu sai mu ce ai mun san shi kafiri ne sai Allah ya ce a ai ba ku sani bane ya za a san musuluncin kafin ya zo dan ku ne sai ya mutu ko iko yan wasu kama shi suka daure shi sai mutu haka kaga ba mu sani ba to wannan shi ake magana yawa insha Allah dan shi ma wannan akwai masala da ta taso kwanakin baya akan wato kafirai ko pop ya mutu ko waye ina ji lokacin da pop ya mutu wasu suka ninga kawo mutane tashwishi sosan gaske to tashwishi kuma wannan tashwishi mutumin da dan an riga an gama shaida sai ka ubangiji sai ya je kuma ya lalata shaidan mu kuma akan cewa mutum ne wanda yake ba musulmi ba sai dai idan a can asirce yana yin sallah yana yin azumi ba a sani ba to wannan shine ko to wannan kuma ta bugace da ba yawo ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi